Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamar. Kana ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so, ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari muka sake dawo muku da sauran kuma abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Za mu gabatar muku da shirye-shiryen mu a wannan lokaci. A cikin shirin namu na wannan daren, naku muna dauke da rahoto akan irin darussa da 'yan siyasa da al'umma ka iya koya a wannan zabe da aka kammala a Najeriya da ma wasu sauran kasashe makota. Kana muna dauke da rahoto akan irin kashe muraba da 'yan siyasa ke yi akan dukiyar al'umma, wanda akan haka muke so yau zamu bude layin mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa kafin 1. Haka kuma a cikin shirin namu duk a yanzu muna tafe da labarin ta Mola amma a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jami'ai sun bayyana yau Alhamis cewa rahoton binciken kwamiti na musamman da Robert Mueller ya jagoranta kan kasalandan din da Rasha ta yi a zaben 2016 na shugaban kasa, wanda har yanzu ba a bayyana a fili ba, ya kai shafi na 300, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka sake bukatar neman Attorney General William Barr ya fitar da rahoton ga jama'a bayan an rubuta rahoton har shafi hudu a makon da ya gabata. Ku nuna mana rahoton, a cewar shugabar masu linjaye ta majalisar wakilai Nancy Pelosi, tana mai kira ga masu rike da ikon kasar a fannin shari'a. Bari yayi amfani da kalamomi 65 daga cikin rahoton Mueller a kanin rahoton da ya bayar, duk da yake ya bayyana wasu abubuwa da masu binciken suka samu. A wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisu kuma aka fitar da ita ga jama'a, Bari ya ce Mueller ya gano cewa shugaban Amurka Donald Trump da kwamitin campaign ɗinsa ba su haɗa kai da Rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Rasha ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Rasha a ƙasar. Shugaba Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya Laraba a fadar White House lokacin da ya karbi bakoncin Fabiano Rosales, matar shugaban adawar ƙasar Venezuela Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi. Jiragen rundunar mayakan sama na ƙasar Rasha sun isa birnin Caracas a ƙarshen mako dauke da jami'an tsaron ƙasa da kuma kusan sojoji 100. Sun isa ƙasar ne a daidai lokacin da Amurka da waɗansu ƙasashe da dama suke matsawa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro lamba ya sauka daga mulki. Guaido ya maye gurbinsa. Tilas ne Rasha ta fice daga ƙasar. Mecece tambaya ta gaba? Shugaban ƙasar Amurka ya kuma ba Fabiano Rosales tabbacin cewa Amurka za ta daidaita lamura, yayin da ya kuma ɗaurawa Maduro alhakin gaza shigar da kayan agaji a ƙasar Venezuela. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Britannia Theresa May na yunkurin karshe na shawo kan majalisar sun amince da shirinta na ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Tun jiya Laraba, lamarin ficewar Burtaniya ya zamanto ba shi da tabbas bayan da 'yan majalisu suka yi watsi da wasu shirye-shirye 16 da Prime Minister ta gabatar musu kan ficewar kasar daga tarayyar Turai. Baki daya da shiri na karshe guda 8 an yi watsi da su, duk da yake dai daya daga cikin shirin ya zo kusa da samun amincewar yawancin 'yan majalisu. Wani shirin kuma ya samu an kada kuri'ar jin ra'ayi kuma ya samu goyen baya. Kungiyar tarayyar Turai dai ta baiwa Burtaniya har zuwa ranar 12 ga watan Afrilu ta sanar da ita halin da ake ciki ko kuma za ta bar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba, wanda hakan ya iya haifar da tarnaki ga tattalin arziki. Sojojin Malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwaci ikon wani jirgin ruwa da 'yan gudun hijira da aka ceto daga tsibirin Libya suka kwace. Jirgin ruwan da kwamman mai suna El Hiblu 1 ta isa wata tashar jiragen ruwa da ke babban birnin Malta na Valletta yau Alhamis sa'o'i kaɗan bayan da aka kwace shi kimanin kilomita 30 kusa da tsibirin Malta. Sojoji na Malta sun ce sun yi magana da babban kwamandan jirgin ruwa, inda ya ci gaba da maimaita musu akai-akai cewa ba shi da iko akan jirgin ruwan, kuma ana musu barazana cewa su ci gaba da zuwa Malta. An tura sojoji a cikin jirgin ruwan, kuma an cafke wasu daga cikin 'yan gudun hijirar. Aka sa musu ankwa a hannu, aka tasake su bayan sun isa Valletta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A bangaren rahotannin namu kuma, abin tambaya a nan shi ne, waɗanne irin darussa 'yan siyasa da ma jama'a suka koya a waɗannan zaɓuɓɓuka da aka kammala a Najeriya, a inda wasu ma ke ganin cewar akwai sauran aiki a gaba, ba wai kaɗai ga Najeriya ba, har ma da sauran ƙasashen Afirka. Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana rahoto na musamman akan hakan.
Ko baya ga zarge-zargen maguɗin zaɓe da sayan ƙuri'u da siyasar ko a mutu ko a yi rai da matashe-tashen hankula a wasu jihohin, siyasar Ubangida ma na daga cikin ƙalubalen da manazarta ke ganin sun dubaibaye zaɓen shekara ta 2019 a Najeriya. Daga jihar Akwa Ibom har ya zuwa Kano da Benue, Zamfara, Imo da Bauchi, inda siyasar ta ɗauki sabon fasali, an kai ruwa rana tare da yin kare jini biri-jini musamman a zaɓen gwamnoni, wanda ya kwana a jihohi kusan 5 da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce zaɓen bai kammala ba a ranar 9 ga watan nan na Maris da aka gudanar da zaɓen gwamna na gama gari. A jihar Sokoto, fafatawa ce tsakanin gwamna Aminu Waziri Tambuwal mai neman tazarce a jam'iyyar PDP da mai gidansa Aliyu Magatakardawa Moko, wanda ya jagoranci ɗaya yaron nasa Ahmad Aliyu a jam'iyyar APC. Fafatawar da ta zafafa har ta kai ga gudanar da zaɓen zagaye na biyu a jihar. Tsohon gwamnan jihar Attahiru Bafarawa, wanda a yanzu yake jam'iyya ɗaya da gwamna Tambuwal, yana ganin cewa zaɓen ya koyar da babban darasi ga gwamnan Tambuwal.
Amma yanzu wannan tuntuɓen da aka samu ya gaida mutane gaba ɗaya suka nufin cikinsu, har suna addu'o'i suna kewaya gaba ɗaya sun ɗauki abin a kansu. Kaga wannan wata baiwa ce da mun ci wannan zaɓen ha kawai sawat. Da hakikanin gaskiya shi wanda za a zaɓa da mu kuma sai muka cewa ƙoƙarinmu ne na tabbatar da zai ƙarato sa mu jama'a ya ga sun gwada mai ƙauna. Kaga wannan tsaikon da aka samu ni gari na alheri ne.
Wannan na zuwa ne sa'ad da masu shafi akan al'amura suke ganin da akwai lum'a a wa'adin mulkin farko na gwamna Tambuwal. Dr. Tanko Yahaya Baba shine shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Wa'annan ƙorafe-ƙorafe abu ne wanda suka yawaita cikin jihar Sokoto. Mutane na irin wa'annan ƙorafe-ƙorafe na cewa bai kula da abin da ya shafi mulkin jiha, sannan kuma yana cikin kangin abin da ake kira siyasar Ubangida, kamar an ɗauko shi ne an ɗora yana girmama buƙatun Ubangidan shi fiye da buƙatun al'ummar jihar Sokoto. So zamu iya cewa ƙalubale ne babba gare shi ganin cewa ya sha da ƙyar a wannan zaɓe da aka kammala. Wannan abin ya nuna na ɗaya cewa duk da yake ana da fata da shi, to kuma akwai mutanen da suke da ƙorafe-ƙorafe masu ƙarfi a kansa.
Na tambayi gwamna Aminu Waziri Tambuwal ko ya koyi darasin a zaɓen da ya gabata.
Ba ƙarfin darasi ba, iyakacin labari da bayanai da na samu ga shugabanni na wannan al'umma ta mu ta jihar Sokoto ba ta taba samun lokaci da aka hadu ana addu'a ana roƙon Allah ana azumi akan al'amari kamar da aka yi akan wannan zabe na cewa Allah ya ba mu wannan nasara ba saboda haka wannan ya zama min babban kalubale ya zama min babban darasi na yadda ya kamata a ƙara rika jama'a a ƙara dukofa a ƙara tabbatar da cewa an kyautata al'umma kuma an musu abin da addaidai in Allah ya yarda
an dai kammala zabuka a mafi akasarin jihohi an kuma ba da sanarwar waɗanda suka yi nasara a yanzu kallo zai koma a kotuna inda tuni masu korafi a zabukan suka so magarzayawa Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna Jama'a da dama a Najeriya ba su da masaniya cewar gwamnatin tarayya na ware makudan kudade a duk watan Allah da take aikawa gwamnatocin jiha da kuma na kananan hukumomi don aiwatar da ayyukan ci gaban kasa amma abin tambaya a nan shine wai kuwa jama'a na ganin waɗannan biliyoyin kudade da ake warewa don ayyukan ci gaban kasa gare su Hassan Maina Kaina yayi muna sharhi ya kuma bayyana ya kuma bincika muna yanda wannan abu yake kasancewa ya kuma amsa muna wannan tambayar
Wata sanarwa da ma'aikatar kudi ta Najeriya ta aika mana ta nuna cewa a wannan wata na Maris an raba zunzurutun kudi har naira biliyan 619 da 557 tsakanin gwamnatocin tarayya jihohi da kananan hukumomi duk da irin wannan madudin kudi talakawan Najeriya sai kare kokawa suke yi ko ina dalili Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne.
Eh to ai saboda talakokin sun kasu kashi-kashi ne. Akwai talaka dan gata shine ma'aikaci. Shi bai isa yace baya ganin abin da ake rabawa dinnan ba saboda misali idan ka dauki kaso na gwamnatin tarayya ba wanda a wannan kasan ta samu naira sama da biliyan 250 kusan biliyan 100 yana tafiya wajen biyan albashin ma'aikatan da ke aiki da gwamnatin tarayya kasan ne. Wannan tsarin na Federalia Federation System dama ɗaya daga cikin matsalar sa kenan musamman a kasashe masu tasowa za a raba dukiyar kasa amma idan ba a shirye ayyukan yi ba kuma ba a gabatar da su a lokacin da yake ba da gabatar da su ba to zaka iske cewa talakawa ba sa samu
na tambayi ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ko anya yana jin talakawa suna gani a kasa kuwa
inda ya danganci al'umma su mori dukiya wadda a tasu wannan gwamnati ta yi fice a yau fadin kasar nan ta Najeriya babu jiha daya da gwamnatin tarayya ba ta zo da babban aiki irin na fita kunya ba idan ka dauki abin da ya danganci Abuja Kaduna Kano hanyar da Julius Berger ke yi ba tarihin Najeriya ba a taba hanya mai kwari mai inganci irin wannan ba idan ka dibi Lagos Ibadan an yi irin wannan aiki so idan ka dibi duka fadin tarayyar Najeriya babu jihar da za ta daga hannu ta ce ba ta fa'idan tu da abin da wannan gwamnatin take yi ba
to mai talakawan ke cewa ne
mu talakawa gaskiya fi sabilillah abin da ake dai kawai dai mu talakawa mu ne ka tattare ga mu dai mu aikin mu gaskiya bangaren mu babu duk ruwan malija muke yi ba
Musa
ku talakawan Najeriya kuna gani a kasa kuwa
a'a
kana jin labarin cewa ai wannan watan an raba naira biliyan 2000 kaza 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 tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin local government misali kai a matsayin ka na talakan Najeriya me kake amfana da shi
ni gaskiya ba abin da nake amfana da shi gaskiya ni gaskiya ba riba da nake samu tsakani da Allah
to misali amfani me kake ci a gwamnatance
amfani aini gwamnati da yake ba aikin gwamnati nake ba kaga ai ba zan ce ma ga abin nan
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina Kaina to jama'a wace hanya kuke bi don ganin kudaden ku da aka ware don aikin ci gaba kan isa wajen amfani da aka ware su akan haka muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 5 amma kafin nan ku shakata da wannan
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiranmu na farko daga jihar Tarabawa muke da shi daga Taraba. To malam na Taraba layin shi ya tsinke. To bari mu je jihar Kaduna garin gwamna. Kaduna wa muke da shi a Kaduna?
To sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala muna sauraron ka.
To madalla mun ji maudu'i gaskiya a kusan mu ce har yanzu dai abubuwan musamman kananan hukumomin nan abun bai fara zuwa gare mu ba, sai dai mu ji kowanne wata an ba su kaza. Amma muna ƙara kiran sanin cewa a yanzu kaga Fulani na ɗaukar shi da su kila mutanen daji ne, amma su ma sun fahimci cewa ba wani abu da ke zuwa musu balle mu da muke cikin gari.
To taya kuke ganin cewar kuɗaɗen nan an yi amfani da su?
Sina na gama mugun gani ba, da yanzu misali kaga ya kamata a yi su musamman ƙananan kurake mu ga suna kwalbata a cikin anguwanni suna gina yan ƙananan asibitoci mu gani, to har yanzu dai ba mu gani ba, mu san ko ila sai nan kan mutane za su fara ba, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode malam Murtala, bari mu koma jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba?
Jamilu Bugawa ne.
To malam Jamilu muna jinka malam Jamilu.
To kuna magana akan yanda talaka zai amfanuwa da kudin da gwamnatin tarayya take turowa ba?
Eh.
Ni ina ga gaskiya talaka bayan da yake ganin abinan daya ci gaban wannan abin.
Eh.
Dan saboda gara ma a ce kaman ma'aikata. To ma'aikata su kan watakila komin lalacewa ƙarshen wata dai za su je su karba, amma talaka gaskiya bayan da yake gani ni ina ganin gaskiya ƙananan hukumomi a koma da su hannun sadara, to nan ne talaka watakila zai ga ɗan aikin da gwamnati take musu. Amma an ƙirƙiro da ƙananan hukumomi dai saboda talaka ne, amma gaskiya mu talaka a gwamnatance kan gaskiya ba mu cika gari ba. Sai ya zaɓi ciyaman sai ya share shekara huɗun shiga baki ɗaya.
To layin malam Murtala tsinke, bari mu tafi jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi a jamhuriyar Nijar?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mala Ali a daga dogon ta Kenya wurin Nijar.
To Mala Ali muna jin ka. Da Allah ka dan kashe rediyon ka.
Kamar ta kaddama da gani kamar a ce eh an ka zabi.
Ka dan kashe rediyon ka Mala Ali.
Ah to an kashe rediyo an kashe. Eh kaji ko yanzu kamar ka san gare mu ne mu kan shi da Afrika. Idan an siyasa ya zo neman kura'a kasa akwai waɗanda da zakkuwa shi ta musu ƙarfi ga abin zai musu. Alhali idan ya ci zaɓe kuma bai sake wayo su baya. Mu gare mu nan Talakawa akwai masu gani a ƙasa. Tun da mu a nan shahorin Nijar lalle mun ka ci gaba ƙwarai da yawa. Talakan da sun kai zaɓe.
To.
Kwashe mu da Amurka. Ni na ma Malam Ali daga dogon da ke shahorin Nijar.
To mun gode Malam Ali. To bari mu tafi jihar Jigawa. Wa muke da shi a jihar Jigawa?
Kana magana ne da Ibrahim Buran, Jigawa State College of Education, Gombe.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To mu dai gaskiya a shawarwarinmu in ana so mu mori Raymond Mokaradiya a Nigeria, to a cire joint account domin local government ita take kusa da talaka.
Eh.
Eh to shi ne abin da ya cancanta a yi mana.
To an cire joint account da kake magana sai a yi ya kenan.
Eh sai a kafa dokoki a kula da grant ɗin da yake zuwa ƙananan hukumomi.
To ku a matsayinku na talakawa ta ya za ku yi ku ga an cewar an yi amfani da kuɗin yadda ya kamata?
eh indai aka sa dokoki aka wanda jihohi za su kula da wannan kudaden insha Allah ta'ala zai benefit.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Mai mulki Telan Gayu bayan kai ga Musliman lafiya a jihar Nasarawa.
To Malam mai mulki, muna jin ka.
Eh to na ji kuna maganan jin daɗi na ma'aikata.
A'a, ba wai maganar jin daɗin ma'aikata muke ba, muna magana ne akan taya ku talakawa za ku gace za ku yi amfani da damar da kuke da ita, ku ga cewa kun yi amfani da abin da gwamnati ta ware don aikin ci gaban ku.
Eh to ina ga amfanin sa kenan shi talaka, ina ganin ya samu a ƙasa. Domin a yau dai ina ganin kaman wannan shugaban kasa ya dan ware ma talaka, shine idan ya samu to kaga shine jin dadin talaka. Amma kaman ma'aikata ina ga sune da jin dadin nan.
To mun gode, bari mu koma jihar Adamawa. Muke da shi a jihar Adamawa.
Assalamu alaikum, kana magana da Adamu Alai Shaibu daga Mubi, jihar Adamawa.
To Malam Adamu, muna jin ka.
A gaskiya wannan kudin tallafi ko kudaden da gwamnatin tarayya yake rabawa gwamnatin jihohi, wannan abun sai dai roƙon Allah, babu ta hanyar da za a yi talakawa su samu. Don abu ne wanda in sun samu, mu talakawa ba za mu san ta ina kudin ya zo, ta ina aka kashe ba. Sai dai mu ji labari daga sama, haka ce an turo kudi. Sai dai kawai mu sai kaman ma'aikata dai in salari su zai samu a lokaci, sai mu je sun samu sakamakon haka, shine kawai. Amma ba haka ba kam, a gaskiya babu ta hanyar da talakawa za su yi shiga wannan kudi.
To me kiran ku ga mahukunta?
In so samu dai a tabbatar da ainihin chairman local government nan su zamanto suna karkashin federal government. In ba haka ba, in a karkashin gwamnati ne haka, babu wani biyan bukatun da za a gani. Don abin da aka yi yau shi za a yi gobe, haka abin nasu yake.
To mun gode Malam Adamu, bari mu tafi jihar Naija. Wa muke da shi a jihar Naija?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Mai magana Honorable Umar Musa Kawan Bozi.
To Malam Honorable, muna jin ka.
Wato ni abin zai magana kai. Shine ina so don Allah magana da local government ya kamata a gyara shi. Saboda magana jama'a kan duk shi ke lalata wasu al'amura. Domin da aka ce an gyara joint account, insha Allah daga nan aka sa jama'a za su riga ni a kasa.
To watan kana da kan accountin haɗin gwiwa kenan kake magana a kai shi?
Eh, joint account ba.
To
wallahi abin shi lalata wasu al'amura gaba ɗaya, a kasa ba ganin komai, talaka ba su gani, saboda talaka ana kasa su ne ki fama wahala kai.
To mun gode Malam Honorable Umaru, bari mu koma a jihar Adamawa. Muke da shi a jihar Adamawa.
Assalamu alaikum, kuna magana da Studio Malam daga Lamde local government Sino Adamawa Nigeria.
To muna jin ka.
To ni dama abinda a shawara ta a cikin wannan magana ya kamata a ce gwamnatin tarayya wani aikin da tsawari da ake ma yanki, to ya kasance an sanar da mutanen yanki, saboda idan aka ba mu dan kwangila wannan aikin da gabatar da sai dai kam.
To layinka ya tsinke, bari mu je jihar Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a garin Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Malam barka da yammaci, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To gaskiya al'amari idan muka dauka gaskiya da mun hada wannan account da aka yi da gwamnatin ta da gwamnatin ja da su kansu kananan hukumomi, gaskiya kamar talaka ma dai aka danne. Saboda idan muka dauka shi talaka, kin kaga shi idan muka zabi ciyama, muka zabi kansila, wannan shi ke kusa da talakawa. Amma a ce gaba daya an tattara komai, aikin ciyama za ka ga aikin gwamna ne yake yin shi, to yana wani ci gaba akan al'amari. Da haka mu abin da muke fata idan ya kasance ana samun irin wannan, to gaskiya ya kamata a ce gaskiya kananan hukumomi suna cin cikashin kansu. Domin misali ina da abokin ciyama, kaga zan iya samun yan kwangila wanda zan taimaki yan kwana da abokai. To kaga duk irin wannan abubuwan an tattare su, ba wani abu da za ka iya yi, ba wani abu da za ka iya tallafa a matsayin ka na ciyaman local government. Gaskiya akwai matsaloli, talaka bai ganin komai akan maganar kananan hukumomi, dan ba abin da muke gani.
To mun gode Malam Murtala. To muna godiya ga duk wanda suka samu dama bugowa, wanda ba samu ba kuma sai su tara gobe idan Allah ya kai mu. Ga shirin mu na gaba yanzu ta Mola.
Wasanni a takaice.
Kasashe 16 ne suka sami tsallakewa zuwa zagaye na uku na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 23 da za a fafata a kasar Masar. Kasashe uku na sama a gasar da za a gudanar a watan Nuwamba su kuma za su sami tikitin shiga gasar rukunin na wasannin Olympics ta shekara ta 2020 a birnin Tokyo na kasar Japan. Zakarun nahiyar Afirka na rukunin wato Najeriya na daga cikin kasashen da suka kai zagayen na ƙarshe, to amma kuma an yi wajarar da kasar Morocco. A jadawalin fafatawa a zagayen na uku, kasar Afirka ta kudu za ta kara da Zimbabwe, Zambia ta buga da Congo Brazzaville, yayin da Ghana za ta kece reni da kasar Algeria, Kamaru za ta karbi bakuncin Tunisia, Ivory Coast ta kara da Guinea, Sudan da Najeriya, sai kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da za ta fuskanci kasar Mali. Kasar Gabon tana nan tana farautar koci da zai horar da 'yan wasan kasar. Tuni da ministan wasannin kasar ya umarci hukumar kwallon kafar kasar ta Gabon da ta samo sabon koci, wanda hakan ke nufin kwantaragin mai horar da 'yan wasan kasar yanzu haka Daniel Cousin ya kai ƙarshe bayan ya kasa kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Makonni biyu da suka gabata ne Cousin mai shekaru 42 ya rattaba hannu a sabon kwantaragi da kasar ta Gabon, to amma kunnin doki da kasar ta yi da Burundi a ranar Asabar ya yi sanadiyar kai ƙarshen fafutukar kasar na samun shiga gasar. A kasar Ingila, burin mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ya cika a daidai sa'ad da a yau kungiyar ta tabbatar da shi a matsayin kocin ta na dindindin. Kocin ɗan kasar Norway mai shekaru 46 ya zo kungiyar ne a watan Disamba a matsayin kocin rukun kwarya, bayan da kungiyar ta kori kocin ta Jose Mourinho, to amma a yanzu ta ba shi aikin na dindindin a kwantaragin shekaru 3. Solskjaer ya kwashe tsawon shekaru 11 a kungiyar ta United a matsayin dan wasa, kuma shi ne ma ya zura wa kungiyar kwallon da ya bata nasara a wasan karshe ta gasar zakarun Turai a shekara ta 1999. Solskjaer ya karbi kungiyar ne tana ta 6 a teburin gasar Premier, to amma sau daya ta ya sha kashi a wasannin gasar 13 da ya yi da kungiyar, kuma yanzu haka maki biyu ne kacal suka bambance ta da Arsenal da ke ta 4 a teburin gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Gaida Murtala Faruk Sanyinna, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:57 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, labaran duniya a takaice.
Jami'ai sun bayyana yau Alhamis cewa rahoton binciken kwamiti na musamman da Robert Mueller ya jagoranta kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben 2016 na shugaban kasa, wanda har yanzu ba a bayyana a fili ba, ya kai shafi na 300, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka sake buƙatar neman Attorney General William Barr ya fitar da rahoton ga jama'a bayan rubuta kanun rahoton har shafi 4 a makon da ya gabata. Ku nuna mana rahoton. A cewar shugabar masu linjaye ta majalisar wakilai Nancy Pelosi, tana mai kira ga masu rike da ikon kasar a fannin shari'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Rasha ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Rasha a kasar. Shugaban Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya Laraba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare, amma kafin nan muna mika saƙon murna ga Malam Rulwanu Babayo Muhammad da amaryarsa Faiza Abdullahi da za a ɗaura auren su gobe Juma'a da ƙarfe 4:30 idan Allah ya kai mu a unguwar Bako kusa da gidan Baffa Tilde da ke cikin garin jihar Bauchi. Allah Ubangiji ya ba da ikon a yi biki lafiya ya sa albarka. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai wadda ta haɗa mana shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu ta yau Tian Wan. Muke fatar a kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Naku ne Yusuf Aliyu Harande ke cewa bis salam.